Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, da fatan masu azumi kuma an yi sahur ko kuma ana kan shirin yi cikin annashuwa da kwanciyar hankali. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Litinin 27 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hadiza da kanun labarai.
Jami'an kiwon lafiya Amurka sun ce jin yanayi na ɗari, kyarmar jiki, ciwon kai da na makogoro, da kuma rashin jin ƙamshi ko ɗanɗano na iya kasancewa alamun kamuwa da cutar coronavirus ne. Sannan kuma jami'an ƙasar China sun faɗa jiya Lahadi cewa an sallame duk masu cutar COVID-19 daga asibitoci da ke Wuhan, garin da aka fara samun ɓarkewar cutar a ƙarshen shekarar da ta gabata. Haka kuma an saki dubban fursunoni a Kamaru sun samu 'yancinsu bayan umarnin da shugaban ƙasar Paul Biya ya bayar, yayin da gwamnatinsa ta ba da rahoton cewa cutar coronavirus na yaduwa kuma fursunoni suna daga cikin rukunin masu mutanen da suka fi kamuwa da cutar a ƙasar.
Tokanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji abin da wasu ƙwararru ke cewa game da mace-macen da aka yi a Kano sanadiyar cutar da har yanzu ake jayayya kan kowace ce.
Yanto, za ka ce cewa kai tsaye yana da alaƙa da coronavirus, amma ba ta shafi coronavirus don ba a gwada ba.
Za kuma mu kada da kwata, inda wasu mutane kimanin 500 ke ci gaba da korafin cewa an killace su ba abinci ba gwajin corona.
Akwai yara, akwai mata masu ciki, akwai masu ciwon shuga, akwai masu kiskokai, babu kulawa.
Kamar kowace ranar Litini, yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya da karatun Alkur'ani mai tsarki da yara kan yi albarkacin watan Ramadan. Yanzu dai ga Hadiza da kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Jami'an kiwon lafiya Amurka sun ce jin yanayi na ɗari, kyarmar jiki, ciwon kai da na makogoro, da kuma rashin jin ƙamshi ko ɗanɗano na iya kasancewa alamun kamuwa da cutar coronavirus ne. A baya, cibiyar kula da cututtuka ta Amurka, wato CDC, ta ambato zazzaɓi, ɗaukewar numfashi da kuma tari a matsayin alamomin kamuwa da cutar ta COVID-19. Yayin da masanan kimiyya ke ƙara fahimtar cutar, sun yi gargaɗin cewa alamominta na iya zuwa da ƙarfi ko kuma a sawwaƙe, kuma wasu mutane suka nuna alamun cutar, wasu kuma ba sa nunawa. Faɗaɗa alamomin cutar zai iya taimakawa mutane da yawa su yi gwaji, kuma a sakamakon hakan zai taimaka wajen gano ko sassauta dokar hana zirga-zirga. Zai iya sa waɗanda suka warke daga cutar su sake kamuwa da ita ko akasin haka, yayin da wasu jihohi ke kokarin bude wuraren kasuwanci. A wani bangare kuma, shugaban majalisar dokokin Amurka Nancy Pelosi ta soki gwamnatin Amurka da hana hukumar lafiya ta duniya, wato WHO, wasu kudade da kuma kokarin kassara ayyukan hukumar. Jami'an kasar China sun faɗa jiya Lahadi cewa an sallame duk masu cutar COVID-19 daga asibitocin da ke Wuhan, garin da aka fara samun ɓarkewar cutar a ƙarshen shekarar da ta gabata. An saka garin Wuhan, wanda ya ga kusan rabin cututtukan coronavirus na China, ƙarƙashin dokar hana fita mai tsanani a watan Janairu, kuma aka rufe shi daga sauran sassan ƙasar. Koda yake duk da an samu sassautawar dokokin sosai, har yanzu ana ci gaba da gwajin mazauna garin akai-akai don gano kwayar cutar. Yawancin kasashen duniya sun dauki matakai daban-daban da suka hada da hana zirga-zirga ƙarshen makon da ya gabata a kokarin shawo kan cutar ta COVID-19. Amma a ƙasar Spain, jami'ai sun kyale yara su fita waje a karo na farko a cikin makonni 6, wanda ya fara ranar Lahadi.
Kaɗan Hadiza za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu leƙa jihar Kano da ke arewacin Najeriya, inda rahotanni da dama ke nuna yadda ake ta samun ƙarin mace-mace a sassan jihar a 'yan kwanakin nan, lamarin da wasu ke ganin yana da alaƙa da cutar coronavirus, yayin da wasu kuma ke ganin akasin hakan. Abokin aiki na Mahmud Lalo ya tuntubi Dr. Grema Bukar, kwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano AKTH, wanda ya mai ƙarin haske kan wannan lamarin.
Yanto, da farko za ka ce cewa kai tsaye yana da alaƙa da coronavirus, amma ko ma ba coronavirus ba, saboda dalilin za ka sa shafin coronavirus don ba a gwada ba. Waɗansu matuƙa mutuwa a gida ake yi, waɗansu ko da asibitin ake yi ba a ɗauka an gwada an tabbatar a coronavirus ba, don yawanci ruwa kafin an san cikin ya fito ko kuma a ba a samu ma an gwada gaba ɗaya ba. Har irin halin sa wanda kuma ya da sa ya rasu a gida ta gani ba ma an ruwa cikin ba balle a sama a takaitacce ne dalilin a rashin lafiya. To a dai wani ba ka taɓa tabbatar cewa a ta saboda dalilin coronavirus direct alaƙa coronavirus ko ba coronavirus.
To dakta, ya naku tunanin kuna ga kaman muke haifar da waɗannan mace-mace musamman akai la'akari da cewa an fi samun waɗanda shekarunsu suka ja wato girma ya riga ya zo musu.
To akwai yanayi da muka shiga yanzu na farko tukuna yawanci asibitocin da suke aiki an rage ayyukan da ake yi na yau da kullum. Sama mutum da ya saba zuwa clinic a duba shi yana da wani cututtuka da ya daɗe ko ciwon diabetes ne ko hypertension ne ko dukkanin su suka yi an rage ana ba da himma a kan masu zuwa da emergency masu zuwa da gaggawa to kaga mutane ayyukan asibitocin ya kare ya ragu. To kuma su kansu kuma asibitocin ma kansu ba ma dangancan ana cira a yi aikin gaggawa. Aikin gaggawa ma wani asibiti shi ma ya ragu saboda me dalili? Saboda kayan aikin da asibitocin za su sa su aikin yau da kullum shi ma kuma babu su ana tari-tari su ba da ake fita da ba aka ke zuwa ba. To kaga mutane da suke da irin wani ciwo dama kamar wani mai kansa wani mai darajar wanda kuma ga injiya ke shekaru yana buƙatar kulawa. To kaga kulawan nan ba zai zo an ce a in ka zo ma ba emergency ba za a karɓe ka ba sai da kawai a rubuta ko a sake rubuta maganin kai sa aka samu wani ma. To kaga wani sai su zaman su a gida. Zaman gidan kuma sai kara zama kuma dole kuma an zo an kulle mutane. Ka fahimta? Babu wani su ba motar da za a kawo ka asibiti. Ba yadda za ka yi ka zo ba ko da ma akwai asibiti saboda an rufe hanya ba fita ba wani abubuwa. To wannan abun su kuma sai ruwa sun karu asibitocin ba duka suke aiki ba. Asibitocin ba kowanne za ka iya zuwa ba kaman da za ka zo ko ka zo ba za a ce an rufe waje kaza an rufe waje kaza.
To a ƙarshe akwai kwamiti da gwamnati ta kafa domin kula da yaƙi da wannan cuta ta COVID-19. Kamar a matsayinku na masu kula da fannin kiwon lafiya, kun ji wani abu daga gare su?
Mu kanmu masu kula da kiwon lafiya, mu kanmu muna so mu sani a fito a gwamnatance a hukumance a faɗawa mana mu kanmu mu masu aiki irin wannan na kiwon lafiya da yake faruwa. Kaga aka gaya mana mu za mu sani cewa mu samu kariya ko musamman da mataki za mu iya ɗauka ko mu kana ma yadda yin da ina ne ya kamata mu toshe ina ne ya kamata ni kuma su kansu fitowa a faɗa ɗin jama'a kasan kuma mutanen garin za su san cewa to ga dalili ga dalili. To amma kuma a hukumance har yanzu a hukumance kun ba ko da yau ɗin nan ne a labaru an ce a'a ai ba COVID-19 ba ne an ce saboda kaza 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 amma ai ko ba babu bincike da ya fito ɗin nan.
Na gaida Mahmud da ya haɗa mana wannan. Ana tare ne da sashen Hausar Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Hadiza Kiyari da ci gaban labaran duniya.
An saki dubban fasinoni a Kamaru sun sami yancinsu bayan umarnin da shugaban kasar Paul Biya ya bayar, yayin da gwamnatinsa ta ba da rahoton cewa cutar coronavirus na yaduwa kuma fursunoni suna daga cikin rukunin mutane da suka fi kamuwa da cutar a kasar. Sai dai gwamnatin bata bayar da takamaiman adadin fursunonin da suka kamu da cutar ba, amma ta ce sama da mutum 1,500 da aka gwada su ne suka nuna alamun COVID-19 a Kamaru cikin kasa da watanni 2 tare da mutuwar sama da mutum 50. Yayin da yake magana ta hanyar sadarwar zamani daga garin Bamenda da ke bangaren masu amfani da harshen Ingilishi, babban jami'in da ke kula da gidan yari a garin na Bamenda, Henry Asaangu, ya ce fursunoni 138 da aka sake duk gwajin su ya nuna ba su dauke da kwayar cutar ta COVID-19. Ya kara da cewa ficewar su zai ba jami'an kula da gidan yari damar ganin an saka matakan tabbatar da tsafta da suka hada da yin nesa-nesa da juna. Netherlands ta tura kayan agaji na gaggawa zuwa kasar Girka don taimakawa dubbe-dubbatan bakin haure da 'yan gudun hijira sakamakon barkewar COVID-19 a sansanonin 'yan gudun hijirar kasar. Hukumomi a Athens, babban birnin kasar, na kara tsaurara dokokin hana zirga-zirga akan bakin haure, inda suka hukunta duk wanda ya karya dokar ta hanyar kwabe mai 'yancinsa na neman mafaka tare da cin sutara. Tun dai da wannan annobar ta COVID-19 ta barke, Girka ta zama abin koyi ga sauran kasashe, inda tun da farko ta samu raguwar yaduwar cutar sosai ta hanyar tsaurara matakanta tare da rufin harkokin yau da kullum a kasar. A yankin kudancin Peloponnese kadai, kimanin bakin haure 50,000 sun nuna alamun kamuwa da cutar bayan da aka gwada su a wani otel da kuma wuraren shakatawa waɗanda aka mayar da su zuwa matsugunin da zai iya ɗiban kimanin bakin haure 500, yawancinsu daga Kamaru da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Daga ƙarshe kuma a Saudi Arabia ta kawo ƙarshen hukuncin kisa ga ƙananan yara da aka samu da aikata manyan laifuka bayan soke hukuncin yin bulala, yayin da masarautar ke ƙoƙarin wanke kanta daga zarge-zarge take haƙƙin bil'adama da ake mata. Sauye-sauyen na ƙara nuna himmatuwar da yalima mai jiran gado Muhammad bin Salman ya yi na ganin masarautar ta tafi zamani. An dai cire hukuncin kisan ne ga waɗanda suka aikata laifukan yayin da suke yara, in ji shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam Awad Alawad a cikin wata sanarwa da ya fitar, wacce ta yi nuni da wata doka da ta fito daga masarautar ƙasar ta Saudiya.
Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu sake komawa Najeriya a Taskwata, inda a yayin da wasu mutane kimanin 500 ke ci gaba da korafin cewa an killace su ba gwajin corona kuma ba abinci, su kuma wasu mutanen wata unguwa ke barazanar rugawa kotu saboda bayyana cewa wata 'yar unguwar na dauke da cutar corona, ya sa ana kyamatar su. Zainab Babaji, gare ki.
Shugaban matasan yankin a nan cikin garin Jos, Muhammad Shugaba, ya bayyana takaicinsu na rashin sanar da iyalanta sakamakon binciken, sai kawai suka ga sunanta na yawo a kafafen sada zumunta na zamani.
Mun cewa gwamnati a sake mata test.
Kenan ba ku yarda da wato sakamakon da aka samu ba kenan?
Eh, to in kin duba abubuwan da ya biyo a bayansa, shi yasa ya ba mu shakku a sakamakon da aka samu. A matsayin al'umma bai ba kyauta mana ba, dan kana fito in ka ce ke daga wannan angwani, zaka ga ana gudun mutanenmu, wasu za ta tsaya ma da doke mutane, za ta an ka ce ke da anguwa kaza ne shikenan. Ma bosun ya jaye tafi abin shi ko kuma mutane suna cikin su fita. Amma nan mun jawo hankalin gwamnati, za mu iya tafiya kotu.
Na tuntubi kwamishinan yaɗa labaran jihar Plateau, Mr. Dan Manjang, wanda ya shaida mun cewa tuni gwamnatin jihar Plateau ta ɗauki matakin tuhumar waɗanda ke da alhakin adana sakamakon.
Waɗannan mutanen riga ba su takardar tambaya, su ba da nasu bayani a yi hakuri.
A halin da ake ciki kuwa, waɗanda aka keɓe a sansanin da ake keɓe al'umma don sanin ko sun harbu da cutar corona coronavirus ko babu sun koka kan yanayin rashin abinci a sansanin.
Mutum da aka kamu ba gwaji ga jama'a ga mata muna tare da su yanzu aka kwana na biyar anan.
Tun da aka kai ku me aka yi muku?
Tun da aka kai mu dai ba wani abin da ji aka haka dai nake zartawa da azumi ba wani shan ruwa.
Amma misali kun kai mutane nawa?
Mata da su kai kamar 200 haka maza kuma wani mun kai 300.
Akwai yara, akwai mata masu ciki, akwai masu ciwon shuga, akwai masu iskokai, babu kulawa.
An zo hada mu waje da ba ki ne mu yadda ya kamata da aka ji ba.
Na tuntubi commissioner yada labaran jihar Plateau Mr. Dan Manjang wanda ya shaida mun cewa
waɗannan mutane ba wai an ce suna da ciwon bane. Wato abinci akwai wanda alhaki an ba su ana ciyar da su. Me yiwuwa su ce abincin bai wadace su ba.
A yau Litinin ne al'ummar jihar Plateau za su sake shiga killacewa karo na uku wanda gwamnan jihar Simon Lalon ya ce zai bada bayani kan ko kwana nawa ne al'ummar za su kasance a killace. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaida Zainab da wannan rahoton. Kar a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so ana iya zuwa shafukan mu na yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da shiga watan azumin Ramadan. Allah ya sa mu dace tare da karɓar dukkanin ibadunmu. A makon da ya gabata ne shirin ciki da gaskiya fara duba irin halin kaka na kai da tsaffin jami'an tsaron Najeriya kan tsinci kansu ciki bayan sun yi ritaya domin rashin samun kuɗin sallama mai kyau ko rashin ingancin fansho. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumai. Bayan shirin da muka gabatar muku na korafin jami'in 'yan sanda Sajan Yusuf Ado mazaunin Kepi jihar Nasarawa wanda ya ritaya a shekarar 2004 amma yana samun kuɗi cikin cokali a matsayin fansho, mun samu martani daga wasu 'yan sanda da suka yi ritaya da ke da kalubale iri ɗaya na rashin samun biyan fansho da zai iya tallafawa rayuwarsu ta ritaya a ƙalla wajen cin abinci da kula da iyalansu kafin rai ya yi halinsa. Bayan masu ritaya ma, ɗaya daga 'yan sandan da ke aiki a yankin da ake yaƙi da 'yan Boko Haram ya bugo a wannan fili na ciki da gaskiya waya domin nuna halin ƙuncin da suke ciki. Ga wannan martani na farko daga superintendent 'yan sanda Abubakar Dashe da ke zaune a Jos jihar Filato wanda ya ritaya a shekarar 2007.
Sunana Abubakar Abdullahi Dashe daga Jos Plateau. 'Yan sandan da muka ritaya daga 2007 har yau muna da damuwa. Wato damuwan kuwa shi ne mu din nan aka ce za a zo a rika biya mu kudin albashin da ka bari shi za a biya ka. To sai aka zo aka ba mu pension kamar SP na rank dina an ba su miliyan 10 zuwa miliyan 11.
Wanne ne matsayin SP a cikin aikin 'yan sanda?
Superintendent na wuce a nini uku kamar da ka ce manjo na soja da tsuntsun nan.
To na gane Abubakar da ke cigaba da ba mu labari.
Yawwa sai suka zo suka biya ni kuɗin mai a nini uku. Sai na ce ai ni ban bar aikin nan da a nini uku ba. To wanda suka haka ɗin ma bai faru ba sai suka zo suka bani rabin kuɗin suka biya ni miliyan 7 sai suka zo suka bani miliyan 3 a ciki suka ce ai doka ya ce sauran za a rika yin kasuwanci ana biyan ka pension. To ai rikaya ni ba har yanzu da ba su biya ni kuɗin pension ɗin gaba ɗaya na superintendent of police ɗin ba SP ɗin da nake faɗa maka. Sai suka zo suna biya na 30,000. To don Allah da Annabi kuma wanda muka samu rank da su suka riga ni bari a tsohon pension suna karɓar 148,000. To mun yi sojoji ba su kai wata biyu ba suka ga abin bai yi ba suka je suka complain aka cire su. SSS suka je suka complain aka cire su. To mu 'yan sanda sai aka ce ba za a cire mu ba. To don Allah don Annabi ya za a yi waɗansu sun kaga 'yan sanda za ka ji tausayinsu. Ka bar aikin ɗan sanda da superintendent ana baka 30,000 saboda Allah. To yanzu dai mu dai muna kawo kuka ne da National Assembly, especially reps da suka soma jin kokenmu. To har yanzu ba su yi dai komai akai ba. Shugaban kasa Maiduguri ya tausaya mana, ya duba halin da muke ciki ba daɗi.
Abubakar Dashi, wace hukuma ce da ya kamata ta saurari wannan kukan naku domin a share muku hawaye?
Yawwa, National Pension Commission ne. Kuma wallahi ina faɗa maka dinnan ba wai da shakkan komai ba, suna jin mana sosai. Sai ka bar aikin ka National Pension, ka je office din su Erikaya, zaka ga masinja ma yana da marasin jinin hawa na kanshi. Motoci a gurin, wato cutan da ake mana sai Allah ne zai saka mana. Na yi complain da kaina, nake a ni da na bar aiki da superintendent ne, kar ku biya ni kudin abin nan. To ba su saurare ni ba. Kasan cewa idan da sun overpay dina ne, kasan dole ne su komo su ce su cire kudin su ko?
Abubakar Dashi, me kake so a yi wanda zai sa ku ga musu cewa shekara 35 kuna aiki kun yi ritaya, yanzu ne kuke so a muku ku ji dadi a ranku ku ga muku adalci?
To alhamdulillah, a mayar da mu tsohon pension na police ƴan uwanmu wanda suke karɓar albashin da gaskiya ya kamata, domin tsofaffin pension ɗin da suka bar aiki kafin 2007 kamar rank ɗina na superintendent 148 ake na 148 suke karɓa, ni kuma ina karɓar 30,000. Don Allah ka dubi al'amarin ka ga bambancin. Kuma muna roƙon gwamnati su dube mu da idon rahama, musamman 'yan majalisar tarayya. Don Allah su yi kokari su cire mu cikin wannan kangin.
Sai majalisa ta yi zama a kai, ta yi wani tsari ne sannan a yi gyarawa?
Kwarai da gaske, wancan majalisan da suka gushe har ma sun kai karantawa na uku ne ko mai third reading, wanda aka zo aka rushe su, kuma aka zo aka soma abin kuma sabon abu kuma. So yanzu abin kuma ya koma ya tsaya. Muna kuka gwamnati ta dube mu, shugaban kasa Buhari ya dube mu da idon rahama. Su 'yan majalisan da abin yake hannunsu kafin kila ya je gurin shugaban kasa, su ma su dube mu da idon rahama. Ka yi aikin dan sanda, laifi ne muka yi aikin dan sanda, ka yi aikin dan sanda shekara 35, bari kuma da babban rank a zana biya na 30,000.
Abubakar Dashi, yanzu in ka karbi naira 30,000 din a wata, ba ka iya yin abubuwan da suke rike ka?
Eri ka 30,000 ko rana ɗaya ba ni kashe 30,000. In ba bacci dai Allah ne ya rufa mini asiri, rufin asiri ne ga Allah fa.
Me kake nufi da rufin asirin Allah?
Ni kamar misali, Allah ya taimake ni sai na yi political appointment, rike wannan mukamin, rike wannan mukamin. Waɗansu alfarma za ka samu. To waɗansu fa suna da wannan alfarma? Babu. Ba wai kukan nan na yi don ni kaɗai ba ne ba, faru wai don ni ne ba, don dubbanmu da muke ta wahala.
Yawancin 'yan sanda ba su da farin jinin da ake tuna su cewa wasu mutane ne waɗanda sun yi aikin da suka taimaki ƙasa, saboda ana samun hannun wasu a cikinsu cikin rashin gaskiya.
Ba wai ni ɗin nan nake magana da kai ɗin nan yanzu, ina ce a'a ni ɗin nan gani nan ni tsaftatacce ne, wanda amma ka dubi aikin da nakan faɗa ma 'yan sandan nake aiki da su, su daina duba maganar kuɗi. Amma ka taimaki mutum, ka yi aikin ka fi sabilillah, za ka ga sakamakon. Ai, sakamakon kenan, Allah ya taimake ni. In ka lura ni rank da na zo na samu, ai wanda na shiga aiki da su ai ba su samu.
Ku ba ku da wata ƙungiya ce ta musamman ta tsoffin jami'an 'yan sanda da kuke yin tarurruka saboda ɗaukar matakin nan matsayin taron jama'a, ba wai mutum ɗaya ba?
Kafin wannan taron da muka zo muka samu wani ƙungiya ɗin, da yanzu muka tashi tsaye akan maganan, ni na je na yi complaint ɗin so nawa. Kafin da aka zo aka bude wannan ƙungiyar namu sabo, sai ni ma sai muka sai na shiga da koken namu ne kamar kusan iri ɗaya ne.
Wani abu za a yi wa 'yan sanda su gyaru a ƙasar nan, su dawo mutane da za a ke mutunta su, kuma su ma ya zama sun yi aiki sun gama ba tare da suna shiga abubuwan da zai jawo sunan su ya ɓaci ba?
An ka lura aikin ɗan sanda yana ɗaya daga cikin aikin yana da kyau a duniyan nan, kai kai kamar aikin addini kake yi. To ka ga na ɗaya, waɗansu 'yan sandan ba nan gaya maka gaskiya sun ɗauki maganar kuɗi sun sa a gaba, kuma gwamnati sun kasa kula su. Kamar wani lokaci kafin bar aiki, sai muka zo lokaci muna ganin wani lokaci za a kawo mota ba DPO, sai a ce kai ka san yadda za ka je ka sa mai. To don Allah ya rikaya ya kenan kake gani, kai ka san yadda za ka je ka sayi su paper da za ku yi aiki, To, gwamnati ba su gaskiyar maganan kenan. Abin ya zama musu dole na ga wayansu ba da zaka tara ne gaba ɗaya ka ce an lallaci ba. Wayansu ya zama musu dole ne. Kana DPO za a ce maka ga mota, kai ka san yanda za ka yi ka je ka samu mai. To, don Allah ya rika ba an ce ka je ka yi sata kenan ba.
Ina jin labarin waɗanda ko an kama mutum sai ya ce in za a rubuta takardar ma sai mutum ya sayi takardar ya ba da kuɗin algalami da za a yi amfani da shi a nan ofisoshin 'yan sanda.
Erika, wannan magana ba ƙarya ba ne. Na faɗa muka da yanda muka yi aiki, ana bamu biro, ana bamu takarda na kome da kome. Kai, na soma bincike tun na kurtu. Sai kira ma direban ce, direba wanda yake wani lokaci ya fi ni, sajin ne ko kon ce, dauke ni zan je bincike a nan dawo. Amma yanzu akwai motocin. So kaga da ba inda za a yi ka ce ma mutum ma kawo kuɗin mai, kawo kuɗin fefa. Amma gwamnati sun shashartar da aikin ɗan sandan completely.
To Allah ya kyauta. Bayan masu ritaya ma wani ɗan sanda da ke aiki a yankin da ake yaƙi da 'yan Boko Haram ya bugo wannan fili waya domin nuna halin ƙuncin da suke ciki. Kuma idan Allah ya kai mako mai zuwa za ku ji ta bakin wannan jami'i. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Alhikaya, ni Sarfili Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya.
Yanzu kuma ga karatun Alkur'ani mai tsarki da yara ke yi albarkacin watan Ramadan.
Muhammad Awal Muhammad Lababidi Nasiru Primary School. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وعصروا واستكبروا استكبارا.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a takaice.
To Ibrahim, a takaice dai jami'an kiwon lafiya Amurka sun ce jin yanayi na ɗari, kyarmar jiki, ciwon kai da na makogoro da kuma rashin jin ƙamshi ko ɗanɗano na iya kasancewa alamun kamuwa da cutar coronavirus ne. Jami'an ƙasar China sun faɗa jiya Lahadi cewa an salami duk masu cutar COVID-19 daga asibitoci da ke Wuhan, garin da aka fara samun ɓarkewar cutar a ƙarshen shekarar da ta gabata. An saki dubban fursunoni a Kamaru sun sami 'yancinsu bayan umarnin da shugaban ƙasar Paul Biya ya bayar, yayin da gwamnatinsa ta bada rahoton cewa cutar coronavirus na yaduwa kuma fursunoni suna daga cikin rukunin mutanen da suka fi kamuwa da cutar a ƙasar. Netherlands ta tura kayan agaji na gaggawa zuwa ƙasar Girka don taimakawa dubban dubbatar bakin haure da 'yan gudun hijira sakamakon ɓarkewar COVID-19 a sansanonin 'yan gudun hijirar ƙasar.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi, ƙarfe 8 kenan agogon Najeriya, Niger, Kamarun da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin nan, muna mika saƙon ta'aziyya ga iyalan Professor Balarabe Mai Kaba na Jami'ar Bayero ta Kano, wanda Allah ya yi wa rasuwa jiya a Kano. Allah ya ji kansa da rahamarsa, amin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari, wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Kibahiru Dodone da ya haɗa mana sautin ya kuma bada umarni, sai kuma injiniyan mu na yau, ni Ibrahim Talabasi Garba ke cewa a huta lafiya.
Bonjour, au micro Idriss.